barka da hutu wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon yamci daga sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a mako da ya gabata, mun tattauna ne a game da shirin GIM, wato Girls Innovative Learning Management Initiative, wata fasaha da Duniyar Rapper ta samar da zimmar tallafawa yara mata samun darussan karatu da zai taimaka musu wajen rubuta jarabawar ƙarshen zangon karatu sakandare, musamman ma ga waɗanda iyayensu ba su da tattalin arziki. To a yau za mu ji yadda tallafin da rapper ta samu daga Gidauniyar Malala Fund ya yi sanadiyyar samar da wannan fasahar. Kuma kamar a makon da ya gabata, muna tare da shugabar Rapa Dr. Saudatu Mahadi Ginsuke da wata ɗalibar da ta ci gajiyar shirin na Malala, Zainab Abdullahi daga GSS Tuba a Abuja.
Mun zumna mu shi ne a samu yaran da suka kai gacin jarrabawa su zamanto sun samu wata dama wadda ba sai uba ya je neman inda zai biya lesson teacher ba. To mun dauki wannan mawzu'i saboda kin san an ce wai dambu in yayawa bai jin mai. To amma shi wannan ya na gizo-gizo, zaki iya iske miliyoyin mutane ba lalle duniya gaba daya. Akalla dai a tabbatar da cewa wannan shekara biyu na karshe da za ta yi ta jarrabawa, ko a matakin senior ko a matakin junior, akwai wani agaji da aka yi mata. To hakika mutane sun ce mana mu kara dubawa, kuma za mu kara dubawa ta yaya za mu iya mu dauke shi a matakin yarinya da ta shiga JS1 ya amfane ta, ko da ta shiga a JS2 ya amfane ta, sannan ai magana wadda ke JS3. So wannan ma yana daya daga cikin abubuwan da muka san kila zai iya zame mana kalubalen yawan mutanen da za su amfana. So za mu duba kuma muna neman tallafi, don saboda ba abu bane da magana za ta yi, kuɗi zai yi shi. Shi kanshi wannan yanzu tsarin da aka yi, in kin ji abin da muka biya da malaman da suka yi aikin da technology,
wato fasaha
da wani ne, sai kin rike ba. Kuma an samu gudunmuwa, ba ina nufin ta kuɗi kawai ba, malaman nan da suka yi aikin nan da mu sun sadaukar da kansu, makaranti ne da muka yi aikin sun sadaukar da abu da yawa. To saboda haka ana neman tallafi ta kofa daban-daban.
Zainab,
gaskiya dai ina alfahari da aka fitar da wannan program din, saboda zai taimaka mana sosai game da karatu, game da cigaba da kokari akan tsara guri da tsaftsumu.
Wato shugabanni,
hukuma zai wancan shiri na farko, wasu irin darussa koya bayan kafa wannan shiri da kuma irin nasarori da ana cimma.
Mu dai darasi na farko shine idan ka tashi yin abu, na farko ka sa niyyar alheri, Allah zai tallafa maka. Na biyu, idan iyayen kasa da iyayenmu na addini suka karbi abun, zai samu karbuwa. Na uku, idan ka yi shi dan al'umma da yawa su amfana, sai ka ga Allah ya maka fatahi cikin al'amarin. Saboda haka kyakkyawan niyya, kokarin isko wanda duk yake da haƙƙin ya samu abun, muna kyautata zaton shi ɗaya daga cikin darasin da muka koya, na cewa duk da za mu yi abu ya zamanto wa'annan uku sun sawwaka. Na biyu shine wanda duk ka zo mawa da taimako yana da wani rauni na ganin kaman ka zo da wani abun banza ne, dan ba shi ya nemo ka ba. To wannan ya sa mu mun gyara yadda za mu yi aiki, saboda kin ga ya zo cikin wani hali na kakanikai na COVID. Samun ma yadda za ki isa, in kin je wani wurin sai a ce miki dai da shinkafa aka kawo mana, ina zancen wanda zai kawo shinkafa gobe. Har sai da muka ga muna ce wa mutane, in ka ga buhun shinkafa sai namiji ne ya kawo shi, amma in ka ga baba na cin abinci da tiriri, iya mace ce ta kawo shi. Muna da sakonni irin waɗannan na jawo hankalin mutane cewa ilimin mace yana da muhimmanci, ba wai sai ta zama babban likita ba, sai ta zama minista ba, sai ta zama komishin, a'a, kai ka cire ma mutum duhun kai, ka raba shi da duhun kai, ya san me ake ciki, ka san kai wane ne, ka san wane ne kake zanne da shi, ko a matsayin makwabci, ko mahaifi, ko abu ke zama, ko aure, ko wani iri, ka san haƙƙin shi kai, kuma ka san mu da maƙi da muke na Araba. In ka taho mu mutane da wani abu, kar ka zo da shi shiryayye cikin kwano, ka tafi da su kasuwa ku yi ce fannin sai ku girkin tare. To ba sauran zargi, ba sauran hasashe, kuma sannan sai mutum ya aminta da cewa wannan abin ni na yadda da shi, kuma duk abin da zan yi ya tabbata an ɗabbaka shi zan yi tun da daɗewa fara aikin mu. Kuma a wannan aiki da muka yi, saboda dama mun riga mun kafa wannan hujja, ba mu ma samu wannan matsalar ba.
English ne na gwada, gaskiya yana da kyau sosai, kuma na yi alfahari da
Doctor,
ina batun nasarori. Kamar yadda kika ce gaskiya an samu nasara. Mun goma mu sace kudin da aka ba mu ba zai ba mu wannan nasara ba. Amma inda zaki san mun san an san mun samu nasara su wayennan masu gidauniyar malala. Mun kai tsakiya shekarar mu ta biyu kenan. Mun gama ta farko da makarantu goma muka dauka. Su da kansu suka kira mu suka ce mu ƙara makarantu goma ga kudi sun ƙara mana. To kin ga ko tabbas an samu alama cewa an ga nasara. Na biyu kuma iyayen kasa gaskiya sun jajirce. Lokacin da ake da COVID an rufe ko ina. Wasu a cikin fada nan muka rika yin karatu. Wasu a cikin islamiyoyin da ke kusa da masallati ko kuma coci cikin dakunan da ke kusa da coci. To kin ga mutane ba su aminta da abun ba, ai ba za a samu wannan. So mu nasarar da muke gani mun samu a al'umma sun karbi abun, sun kuma jajirce, mu suna ce a ƙara musu. To yanzu da suke cewa yayi kadan sai muka ba su hakuri. Muka ce kafin mu rakito ga wannan dabarar da muka kawo. Ha Allah ya sa a samu. Nasara ta ƙarshe da muke gani mun samu shine cewa su yaran nan wasu su suka ce da su sun ma hakuri da karatu.
Me yasa?
Saboda wasu ranar da za a buɗe makaranta ba. Wasu ma ko za su zauna waye ko ba za su zauna waye ba. Sai da muka yi ta kokarin nausar da su cewa duk abin da aka yi za a yi waye. Dan ba mai zuwa karatun mataki na gaba sai da waye. Saboda haka duk yadda gwamnati ko kuma wasu hukumomi da ke da alhakin abin za su yi To amma ke kin shirya in an zo yi? Mun ka muke abin da zai taimake ki ce. So sai da ma muka yi hankalin yaran garan bawo su yi hakuri. Wannan itla'i ne amma mai makin su hito daga gare shi da matsalar da ba za ta bar su su koma ba gare su rungumi wannan daga an ce a zo a yi jarrabawa sun samu. To gaskiya yaran da yawa in kika dauka kashi 8 cikin 10 dan akwai inda sun riga sun shiga wani hali, wasu an musu aure, wasu kuma sun shiga ma hali kin san yadda zancin cin zarafi yayi kamari a lokacin. To alhamdulillah mu dai muna ganin mun yi nasara saboda mun jawo hankalin yaran sun fahimci cewa koda akwai itla'i koda akwai fitina koda akwai musiba ilimi fa dole a yi shi. Education must continue. Dole ilimi babu tsayawa a neman shi. In an samu wata tangarda da ta tsinshe shi sai an samu wani abu da za a rufe gibin da za a samu na rashin shiga aji. Shine shi wannan abu da muka shine rufe gibin rashin yadda yaro zai je gaban malami. Kuma inda muka je muka ga mun ƙara wata nasara. Malaman su na makarantun su muka yi aiki da su. Iya abinda muke ba su dan kudin da zai dauko mutum kuma cikin unguwar ku ne. Kin san dina COVID na nan. Cikin unguwar ku sai da muka je muka samu izini ma daga NCDC a wasu wuraren hukumar kare cututtuka ta Najeriya. Wasu wuraren kuma an riga an bude. Inda ba a bude ba ko sai da muka je muka nemi ilimi sai mun nemi kayan kariya. To ɗaya da cikin kuma nasarar ƙarshe da muka ga mun samu su kansu malaman ba mu bar su ba. Su kansu mun ƙara musu gogewa. Musamman idan kika ɗauki ɗaya mace lokacin da kamar take cikin al'adarta da hankalinta yana ɗan samun wani juyi. Yawancin malamai musamman maza ba za su san wannan abun ba. Sannan kuma akwai damuwa wadda ake ce ma psychological problem. Wato damuwa ta damu yadda za ta hana maka tunani ma mai kaki. Duk sai muka ɗauki wannan su muka ba su gogewa akan ya ma za su yi su zauna da yara. Idan yarinya ta zo da wasu ɗabi'u ko kuma ta zo da wasu alamu me yake nunawa sai muka kawo ƙwararru waɗanda suka yi musu bita. Idan ka ga kaza ga yadda za ka yi to wannan abun ya musu daɗi don saboda su kansu sai suka fahimci cewa ashe akwai wani sauran abu da ba su gane ba. Ko da suka yi educational psychology wato ilimin gane halayyar dan adam a cikin koyarwa sai suka ga yau da kullun ashe ba a musu ba. To wannan ma ya musu dadi kuma da yawan su sadaukar da kansu. Wasu ma ba sa tsayawa su nemi kudin mota a wurin sai dai mu mu bi su. Yanzu suna amfani da shi da aka bude makaranti. Kin ga ba sai an kuma an koya musu. So yanzu suna ta amfani da shi. Yannan malamai yanzu sun zama mana dashe wanda suna amfani da shi yanzu a koyarwa a cikin aikin su na yau da kullun.
Na dawo gare ki Zainab.
Shekaru biyu da suka wuce kina makaranta?
Ina makaranta amma saboda lockdown ya sa na tsaya a gida na tsawon lokaci kuma gaskiya na dan manta da wa'insu abubuwa wanda aka koya min makaranta. Amma da wannan program din yanzu na Malala ya kara sa mana ƙwarin gwiwa da za mu ƙara ci gaba da karatu kuma muna godiya sosai. Ina ji daɗi sosai saboda wa'insu ma da suka ga lockdown ya ci gaba wa'insu ma aure suka yi wa'insu kuma sun tsayi kuma ba su ƙarasa makarantarsu ba. Wa'insu ma yanzu suke regretting abin da suka yi a baya.
Menene burin?
Burin ya nan gaba shi ne ina son in ci gaba da karatu na
wasu darussa ne da suke ba ki wahala. Kina gani wannan tsarin da aka kawo zai taimaka miki wajen samun gogewa a wannan darasi?
Eh, kamar da English ana grammatical neman functions yana ban wahala sosai a makaranta amma da na duba platform din su wanda suka koyar da na dan yi thinking din wayan point a ciki kuma na gane abin da yake ban wahala a makaranta.
Mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon yamace na wannan makon ya kusa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu ku sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Amurka da bakin nanu. Sai wanda ya daidaita mana sauti Salamu Abu, Aisha Mu'azu, da ke nuna fatar alheri.